jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunnah ta kasa karkashin jagorancin fadilatul doctor imam Sheikh Abdullahi Balana Ibilau da dukkan mahalarta directorci director wannan taro mai albarka taron karawa juna sani da sanin makamar aiki na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna jibin Najeriya ta kasa ina jaddada mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka riga aka ji kuma aka gani a rubuce takaddar da zamu gabatar a wannan majalisi a yanzu ita ce manahijit tafsir wato tsari ko tsare-tsare na tafiyar da tafsiri kuma mai gabatar da wannan sefa ina iya kiran shi jikan izala jika ne na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna domin mahaifin shi almarhum Atiku Awwal Kaduna shine PRO jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta kasa na farko Allah ya gafarta mishi kuma za ku yadda da ni Dr. Ahmad Atiku Awwal an haife shi a cikin garin Kaduna a unguwar da ake kiranta Sirajun Road a shekarar 1985 kenan muna iya cewa a rayuwa Dr. Ahmad Atiku Awwal ya kai kokoli yanzu abinda zai fara shine gangara hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana da mutun ya kai shekara 40 ya gama hawa saboda haka Ahmad Atiku Awwal kai ma ka fara tattara kayanka saboda barin inda muke mukan namu yana daure tuntuni Allah ya bamu ikon cikawa da imani to za ku yadda da ni idan da nace Ahmad Atiku Awwal jika ne na izala wato iyayen shi sune ƴaƴan izala domin wan mahaifin shi ma Sa'adu Awwal wanda dai suke zuwa Kaduna ai sun san Madina Hotel kuma sun san Bahauddin to duk hotel ne na gidansu wanda in dai izala za ta yi wani abu a Kaduna sai an sauki ƴan izala a wurin Allah ya kara wa rayuwarsu albarka yayi makaranta ta farko wato primary school a nan cikin garin Kaduna kuma a makarantar izala Sheikh Abubakar Mahmud Gumi College a nan yayi primary din shi a 1992 zuwa 1998 bai fita ya je wata makarantar ba a nan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi College Kaduna ya zarce da karatun secondary daga 1998 zuwa 2004 har yanzu daga nan wato wannan bawan Allah za mu iya kiran shi dan baiwa kun ga ana zama doctor da degree uku ne to amma shi degree hudu yake da shi domin ya yi BA nashi na farko a kasar Sudan wato a wata makaranta tsangayar ilimi Faculty of Education a International University of Africa wacce take kasar Sudan daga nan ya zarce zuwa jami'ar musulunci wacce take birnin Madinatul Munawwara a inda kun san yayi digiri na farko amma yanzu da yaje zai sake farawa ne daga tushe ya sake wani digiri na farko din a tsangayar hadisi can yayi a tsangayar ilimi education anan kuma tsangayar hadisi ya samu wato digiri na farko a wannan bangaren a jami'ar islamiyya ta Madina sannan bai je wani wuri yayi wannan a 2007 2007 zuwa 2011 daga nan ya zarce zuwa digiri na biyu a dai wannan a makaranta ta jami'ar university jami'atul islamiyya ta Madina ya zarce zuwa digiri na biyu bai gushe ba ya ci gaba da digiri na uku duk a jami'ar islamiyya ta Madina ya zama ya samu PhD din shi a jami'ar islamiyya ta Madina kuma a bangaren hadisi kun ga yana da digiri uku a jere banda digiri da ya a International University of Africa wacce take yake kasar Sudan sannan a bangaren iyali Dr. Ahmad Atiku Awal yana da mata ɗaya da kuma ƴaƴa sannan wurin aiki ainihin director ne janar director janar ne a ainihin ma'aikata wato managing director na Manhal Foundation a Millennium City wacce take Kaduna kuma limami ne Hadibi wato liman ne babban liman ne a masjidu Halima Bint Muhammad Bello wacce take babban saura Millennium City Kaduna to wannan bawan Allah da kuke ji da gani jikan izala wato da ko kuma kani a gare mu shine zai gabatar mana da wannan paper wacce kuma wannan paper na fahimci ma ita ce santan paperfin da aka bayar ga baki daya kuma kafin ya halarto akwai wani tsokaci da aka yi tun farkon paper ta farko wani ya zo ya same ta kanas yace ya lura karatun fa gaba daya ba bismillah a rubuce ina gaban kun lura da haka to abin da yasa ban yi magana wa director ba sai na tsinkaya kun san ce biri gwanin tsinkaya balle tumakin su da kanshi sun bada sai na tsinkayi dalilin littafi ne dungurungum aka ciro wayannan fefofin a ciki saboda haka bismillah yana can muqaddima kuma ba dauko muqaddiman ba saboda haka kowa ya rubuta bismillah akan fefan shi assalamu alaikum mala Dr. Ahmad Alhaji Atiku Awal rahimahullah taqaddam mashkuran sai ka duba agogo an ce minti 40 aka ba mu ban sani minti nawa na ci ba wallahi alam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا da malamai na da yayi na da hadda ma kakanni na duka akwai sa a wannan guri da sauran shugabanni da jagorori na wannan kungiya ta mai albarka ina yi wa kowa gaisuwa da kuma jinjina da irin matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi amun izini in shiga kai tsaye cikin abin da ya kawo mu saboda yanayin yadda lokaci ya kasance. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu cikin dukkan abin da za mu faɗa, ya yi mana gamdakatar, ya kuma datar da mu. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan fefa za ta yi magana ne akan manahijul tafsir, wato salo mabambanta da malaman tafsiri suka bi wurin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kamar yadda muka sani, shi salo ko manhaji na malamai ya danganta da irin nazara da irin dubi da kowane malami ya yi wa littafinsa da yake rubuta, ko kuma ya danganta da irin manufa da malami ya kalla wurin wallafa littafinsa. Da haka akan iya tsinkayar salon malami da kuma uslubin shi da manhajin shi wurin tafsirin shayi da sauran ma duka littattafai na ilimi ta ɗayan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko ita ce ya zama shi malamin da ya wallafa littafin nasa ya yi bayani, ya nassanta cewa ga manhaji ko ga salon da zai bi wurin rubuta wannan littafi nashi. So da yawa za mu ga cewa malamai sukan yi irin wannan a muƙaddimar littattafansu, sukan yi bayanin sharuɗa da manhaji, wani lokaci har da masadir ma da za su dogara da su a cikin waɗannan littattafan nasu. To galibi malamin da ya yi wannan ya hutar da makaranci, domin ya sa shi a hanya dodar, kamar ya ba shi wani map da zai tafi a kan shi wurin fahimtar wannan littafi nashi. Wani lokaci kuma wasu malaman ba sa bayani, to amma malamai sukan bibiyi littafi ta hanyar abin da suke kira shi istiqra'i, ma'ana ta hanyar yin nazari cikin wannan littafin da bin shi dalla-dalla, domin su cirato su gano manhaji da wannan malami ya bi wurin wallafa littafin nashi. Misali, za su kalla su ga farko mecece aqidar malamin, domin sanin aqidar malami zai bada haske akan mafuskantar shi a cikin dukkan abin da zai rubuta, domin aqida tana da tasiri matuƙa a cikin dukkan rubuce-rubuce da mutum zai yi na ilimi. Sannan wani lokaci malami sukan kalli mazhabar mutum ta fiqhu, domin ita ma wannan tana da tasiri wurin ainihin rubutun da zai yi. Sannan wani lokaci akan kalli fannin da malami ya fi ƙwarewa a cikin ilimi. To su ma malaman tafsiri kusan a haka rubuce-rubucensu suka gudana. Kasantuwar malamai ne da suka fito daga ƙungiyoyi mabambanta. Akwai malamai waɗanda suke cikakkun ahli sunna ne, wanda babu wani haufi game da aƙidarsu. Akwai kuma malamai waɗanda suke mabiya mazhabar malikiya, misali cikin mazhabobi guda waɗanda muke da su, akwai mabiya mazhabar hanafiya, akwai mabiya mazhabar hanabila da shafi'iyya da sauran mazhabobi. To so da yawa malamin da yake karkata zuwa ga wata mazhaba, za ka samu wannan mazhaba tashi tana mishi tasiri, haka kuma fannin da ya fice a kan shi yana mai tasiri. Shi yasa sai ka ga malamin da yake masanin hadisi ne, za ka ga manhajin malaman hadisi yana matuƙar tasiri a cikin rubutun shi, kamar irin sa Imam Ibn Jarir At-Tabari, tunda bijimin malami ne na hadisi, to sai ya zama wannan ilimin hadisi da ya tumbatsa a cikinsa ya yi tasiri matuƙa a cikin rubutun da ya yi na tafsiri. Haka irin su Al-Imam Al-Qurtubi misali, tunda malami ne na fiqhu, wannan takhassusi nashi ko kuma wannan fanni nashi da ya ƙware a cikin shi ya yi tasiri sosai a cikin tafsirin shi. Haka irin su Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, wanda malami ne masanin Larabci musamman ilimin nahwu, zaka ga wannan ilimi ya yi tasiri a cikin rubutun shi. Haka irin su Az-Zamakhshari Jarullah, Az-Zamakhshari malami ne masanin ilimin balaga, to don haka wannan ya yi tasiri matuƙa a cikin littafin shi. To don haka sanin wannan yana da matuƙar fa'ida ga mai karatu a cikin littafin tafsiri, domin idan ka san wannan za ka san me kake buƙata a cikin kowane littafi na tafsiri. Idan kana buƙatar abin da ya shafi ɓangaren hadisi ne, kana buƙatar tafsiri da yake karkata zuwa ga tafsirin Al-Qur'ani mai girma ta fuskar kawo riwayoyi na hadisai da kuma maganganun sahabbai, to kaga idan ka san cewa malami manhajin shi ko kuma malami ne da yake da ƙarfi a ɓangaren hadisi kai tsaye, za ka dimfari littafin shi ne idan kana da wannan buƙata. Idan kana buƙatar abin da ya shafi tawassu'i ne da faɗaɗawa cikin mas'aloli na fiqhu,
kaga ba za ka je ka dauki littafin tafsirin da yafi mai da hankali akan lugha kace kana so ka samu bayani fayyatacce akan abin da ya shafi fiqh ba dan haka wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin sanin manhajul mufassiri sanin salo-salo da malamai suka bi wurin rubuce-rubucen su a farkon al'amari a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna kan salo guda ɗaya ne na tafsirin alqur'ani domin sun shawo ne daga makwankwada guda ɗaya ita ce makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka zamu ga salon tafsirin sahabbai ya dogara ne ka cokam akan riwaya saboda suna fassara alqur'ani ne a bisa hasken abin da suka ji ko suka koya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a zamanin tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai saboda su ma kasantor sun yi dalibta ne a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama su ma a salon tafsirin su ya karkata zuwa ga irin salon sahabbai ta hanyar gina tafsirin alqur'ani akan abin da ya shafi riwaya to amma daga baya bayan zamanin sahabbai lokacin da daular musulunci ta fara fadada addinin musulunci ya ƙara shiga wasu wurare na sassan duniya inda akwai wasu al'ummu waɗanda suke masu mabambantan asali akwai al'ummu waɗanda suke ajamawa ne waɗanda ba larabawa ba kaman a mutanen farisa da rumawa akwai mutane mabiya addinai mabambanta kaman yahudawa da nasara to sakamakon wannan fadadar da addinin musulunci yayi sai ya zama an fara samun canje-canje ta fuskar abin da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma ta yadda shigowar waɗannan al'ummu cikin addinin musulunci ya taka rawar gani sosai wurin haifar da sababbin salo-salo na tafsirin alqur'ani mai girma musamman tun lokacin da aka fara samun bayyanar kungiyoyi na bid'a irin kungiyoyi na shi'a da khawarij da qadariyya da sauran kungiyoyi na bid'a waɗanda suke su ne farkon bayyanar bid'a a cikin tarihin musulunci wannan yayi tasiri ta yadda suka rika daukan alqur'ani suna masa tafsiri irin wanda ya dace da san zuciyarsu da san ransu sai su dauki ayoyin alqur'ani su fassara su yadda zai dace da abin da suka tafi akai na mummunan aqida domin sun riga sun kudurta wannan aqida ta su sai su kokarin lauya ayoyin alqur'ani da girma saboda su hidimtawa wannan mummunan aqida da suka tafi akai haka kuma an samu wasu mutane waɗanda suke bin wasu sarakuna da shugabanni waɗanda suka rika su ma kirkiran wani salo wurin tafsirin alqur'ani na kokarin fassara ayoyin alqur'ani ta yadda za su dace da abin da zai dadada mu shugabannin da suke mawalaki sai su lauya ma'anar aya domin su dadada mu wani shugaba da suke ainihin yi ma biyayya to duka wannan yana cikin abin da ya ainihin wato tasiri wurin haifar da salo mabambanta na tafsirin alqur'ani mai girma a jumlace malaman tafsiri suna kasa salo-salo mabambanta na tafsirin alqur'ani zuwa kashe-kashe masu tarin yawa amma a gurguje a cikin wannan takarda za mu ɗauki salo guda uku ne kawai mu ɗan yi ƙarin haske a kansu salo na farko shi ne manhajin at-tafsir bil ma'thur shi ne wanda muka fara shimfiɗa a kan shi ta hanyar wato tafsirin alqur'ani mai girma a bisa ruwayoyi ko dai ruwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ainihin wato ruwayoyi daga maganganun sahabbai ko kuma tafsirin alqur'ani da shi kanshi alqur'ani domin alqur'ani mafi alkhairin abinda ake fassara shi da shi shine ayoyin alqur'ani da suka zo suka yi karin bayani akan wasu ayoyi domin maganar Allah subhanahu wataala shine mafi sanin muradin shi da abin da ya saukar a cikin littafin shi da haka mafi alkhairin abinda aka fassara alqur'ani da shi shine maganar Allah sannan sai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shaidi saukar wahayi a gare shi dan haka duka wannan ya kunshi at-tafsir bil ma'thur dan haka in aka ce at-tafsir bil ma'thur ya kunshi tafsirul qur'an bil qur'an ya kunshi tafsirul qur'an bis sunna ya kunshi tafsirul qur'an bi aqwal as-sahaba ya kunshi ma tafsirul qur'an bi aqwal at-tabi'in domin malamai suna shigar da maganganun tabi'ai su ma cikin at-tafsir bil ma'thur irin wannan nau'i na tafsiri bil ma'thur shine mafi ingancin nau'i na tafsiri ko kuma shine mafi ingancin salo na tafsiri da ake bi wurin fassara alqur'ani mai girma to amma sai dai shi kanshi wannan nau'in na tafsirin ko kuma wannan salo na tafsiri duk da ingancin shi da kuma muhimmancin shi to amma an fuskanci wasu kalubale akan hanya ta shi wannan salo na tafsiri daga cikin kalubale da aka fuskanta da malamai suka samu dangane da irin wannan salo na tafsiri shine bayyanar karairai da aka rika kirkira ana jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana jingina su da wasu daga cikin magabata kamar yadda muka sani makiya addinin musulunci lokacin da addinin musulunci ya karbi ya kafa daula ya murkushe makiya masu tarin yawa da haka wannan abu ya musu ciwo matuka da yawan su sai ya zama ba su iya fitowa su fito na fito da addinin musulunci su yake shi ta hanyar amfani da makami ko karfin soja ko ba su iya kalubalantar addinin musulunci ta hanyar hujja da dalili to sai suka bi ta hanyar yin shiga burtu su karka kirkiran hadisai na ƙarya sun suna jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rika daukan ayoyin alqur'ani suna fassara su ta hanyar amfani da irin waɗannan hadisai na ƙarya da suka kirkira to amma malaman musulunci ba su kasa a guyuwa ba sun tashi tsaye matuƙa wurin bibiyar irin waɗannan hadisai suna bayanin ƙaryar makaryata suna tona musu asiri kamar yanda ake hakaito cewa akwai wani zindiki cikin zanadika wanda a zamanin khalifa musulunci Harun ar-Rashid yake cewa lokacin da Harun ar-Rashid ya sa aka kama shi za a zartar mishi da hukunci na ridda ko na zandaka sai yake cewa to ai in kun kashe ni ma kun yi aikin banza saboda akwai hadisai sama da 4000 da na kirkira na ƙarya wanda nake halatta halal a cikin su nake haramta haram suna nan na yada su a cikin al'umma ku dan haka ko kun kashe ni kun yi aikin banza sai khalifa Harun ar-Rashid yace ya kai makin Allah ai kai aikin banza domin akwai irin sa Abdullahi ibn al-Mubarak akwai irin sa Abu Ishaq al-Fazari mazaji gwarazan malamai na sunna suna nan za su bibi waɗannan hadisan na ƙarya za su tsefe su sima al'umma bayani kuma haka malamai suka kasance malaman hadisi sun bada gudunmuwa mai matukar yawa wurin bibiyar irin waɗannan hadisai na ƙarya suka tsefe su suka yi ma al'umma bayanin su shi yasa zamu ga cewa suna dogaro wurin riwayar maganganun malamai na tafsiri ta hanyar kawo su da isnadi saboda duk lokacin da aka kawo isnadi to da haka ne za a gane gaskiyar zancen da aka rawaito ko ƙarye shi amma idan mutum ya zo da magana haka ya sake ta babu isnadi ba za a san ina ne makomar maganar buballanta na abibiyeta a gano tushenta ko a gano asalinta daga cikin kalubale da irin wannan nau'i na tafsiri ya samu na at-tafsirul ma'thur shine samuwar ko yaduwar abinda aka fa sani da al-isra'iliyat wato maganganu ko labarai da aka samu daga mabiya addinin yahudanci da kuma mabiya addinin nasaranci da haka idan aka ce al-isra'iliyat ana nufin maganganun da aka rawaito daga malamai na yahudawa da kuma ainihin wato mabiya addinin kristanci to amma sai dai an gallaba kiran shi da isra'iliyat ne saboda yahudawa su ne suka fi yawa kuma su ne suka fi a wancan zamanin kenan su ne kuma suka fi kusanci da garuruwan musulunci tunda yahudawa sun rayu a cikin ainihin garin Madina yadda aka yi isra'iliyat suka shigo cikin tsarin at-tafsir bil ma'thur shine kamar yadda muka sani alqur'ani mai girma ya zo da wasu labarai waɗanda littattafan da suka gabace shi na annabawa musamman annabawan da suka zo a ƙarshe-ƙarshe kamar annabi Musa alaihi salam da annabi Isa alaihi salam littattafan su at-taura da injila sun zo da wasu labarai waɗanda alqur'ani ya zo da kwatankwacin irin waɗannan labaran to amma sai dai alqur'ani mai girma da yake shi manufar shi wurin kawo labarai ba wai faɗaɗa labarin domin a ji daɗin labarin bane a manufar ita ce a ɗauki wa'azi da izina daga cikin labari ko kissoshi da alqur'ani yake kawa da haka alqur'ani yana kawo kissoshi ne a takaice kuma yana takaituwa ne kawai da gabar da za a ɗauki izina daga cikin ta ta amma su irin waɗancan littattafan labaran sun zo filla filla a fayyace a cikin su to a ɗabi'ar ɗan adam yana son labari da haka sai ya zama tun a zamanin sahabbai suna kwaɗayin su samu ƙarin bayani akan wasu kissoshi da suka zo a cikin alqur'ani mai girma don haka sukan bibiyi waɗanda suka musulunta daga cikin ahlul kitabi su tambaye su game da ƙarin bayani akan waɗannan kissoshi kamar irin su Abdullahi ibn Salam da kuma irin su Ka'b al-Ahbar da sauran Yahudawa waɗanda suka shigo cikin addinin Musulunci to irin waɗannan labarai da suke ba su da irin ƙarin bayani da sharhin da suke musu to wannan shine ya haifar da yaduwar Isra'iliyat a cikin littattafan tafsiri to amma duk da haka malamai ba su mika wuya akan ga waɗannan irin labarai ba su ma sun mu'amalance su mu'amala ta ilimi domin suna tantance su ba kowane labari suke karba ba duk da an samu su daga cikin malamai da suke fadadawa suke sakaci wurin rawaito irin waɗannan labaran na Isra'iliyat to amma dai an samu da yawa daga cikin malamai waɗanda suka yi kokari wurin ainihin wato bibiyar irin waɗannan labarai da tantance su domin kada ya zama an shigo da abin da ba shi da asali ba shi da tushe a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan abin da ya shafi at-tafsir bil ma'thur kenan da kuma tarihin shi irin wannan nau'i na tafsiri yana da tushe ko yana da masadir da ake komawa zuwa gare shi a baya mun yi bayani cewa daga cikin masadir da ake komawa zuwa gare shi a cikin irin wannan nau'i na tafsiri akwai Al-Qur'ani mai girma shi kanshi domin Al-Qur'ani mai girma sashe shi yana fassara sashe wata ayar za ta zo a cikin Al-Qur'ani mai girma a dunkule ko dai ka tarar a cikin ayar in ka matsa gaba za ka samu ƙarin bayani akan wannan ayar ko kuma idan ka koma wani wuri a cikin Al-Qur'ani za ka samu ƙarin bayani da ƙarin sharhi akan wannan ayar misali daga cikin tafsirin da yazo a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda ƙarin bayani yazo a cikin aya guda ɗaya shine cikin ayatul kursi fadin Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to daga cikin bayani da malaman tafsiri suka yi kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya hakaito cewa ma'anar al-hayyul qayyum shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shine wanda gengedi ko bacci baya kama shine al-hayyul qayyum kun ga wannan tafsiri ne da yazo da ƙarin bayani na wata ma'ana a cikin aya a wuri guda an gane wannan ko sannan daga cikin misali akan wannan shine cikin suratul ikhlas kul huwallahu ahad kadin Allah ta'ala kul huwallahu ahad Allahus samad daga cikin tafsirin da malamai suka yi ma as-samad suka ce shine alladhi lam yalid wa lam yulad kaga tafsirin yazo a cikin sura guda a wuri guda wani lokaci tafsirin yakan zo a wani wuri daban ba a cikin ainihin ayar ba kamar yadda yazo a cikin misalin fadin Allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin ba ayi bayanin menene yawmiddin ba a cikin wannan sura ko a cikin wannan ayar idan ka koma cikin suratul infitar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kaga an maka bayanin me ake nufi da yawmiddin da ya gabata a can a cikin suratu al-fatiha haka daga cikin misalai da malami suke kawowa na irin wannan tafsirin akwai tafsirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi kaga anan an faɗi cewa annabi adam ya karbi wasu kalmomi ko kuma ya samu wasu kalmomi daga ubangijinsa wanda ya amfani da su wurin neman tuba da kuma neman gafara ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ba ai bayani ba me ake nufi da waɗannan kalimat din to sai malamai suka ce waɗannan kalimat din su ne dai suka zo a cikin fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul a'raf rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce waɗannan su ne kalimat din da talaqaha adamu min rabbi zo sauran misalai masu ainihin tarin yawa daga cikin tushe na tafsirin al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka bayani na ainihin wato akan salan tafsir bil ma'thur shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani sunnar manzon Allah sallam ita ce mai bayanin alqur'ani mai girma domin Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umurce shi da yema al'ummar sa bayanin Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayanin abin da aka dunkule a cikin alqur'ani tana bayanin abin da aka ainihin wato dunkule shi a cikin alqur'ani ko kuma aka kawo shi a sake sai sunnar alqur'ani ta zo ta togace shi ko ta kayyade da sauran fuskoki na bayani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yi wa ainihin wato alqur'ani wannan abin da ya shafi tushe kenan na tafsir bil ma'thur kamar yadda muka gabatar da bayani zamu tsallake shi saboda yanayin lokaci matsallaka zuwa ga abin da ya shafi mu'allafat da aka wallafa a irin wannan salo na tafsir bil ma'kub duk da a cikin bayanin da Dr. Kabir Asgar ya yi ishara zuwa ga dewa daga cikin waɗannan littattafai ni abin da zan ƙara kawai anan shine zan ambaci wasu daga cikin littattafai da aka wallafa na zamani waɗanda su ma an wallafa su ne akan irin wannan tsari na at-tafsir bil ma'thur wanda sun hada abinda littattafan da suka gabata suka kunsa kuma da ƙari shine kamar mawsu'a da aka samu a wannan zamani mawsu'atul tafsir bil ma'thur wanda ma'had al-imam ash-shatibi suka yi kokari suka tattara wanda sun gina ta ne akan at-tafsir tafsirul ad-durr al-manthur na al-hafiz as-suyuti suka sashi shine asali sai kuma suka bibiyi sauran littattafai da aka wallafa suka rika duba menene ƙarin da yazo a cikin waɗannan littattafai suka hada a cikin wannan mawsu'a wanda ta zama wani kundi wanda duk wanda yake so ya ainihin wato disalo na at-tafsir bil ma'thur zai iya komawa zuwa gare shi sun yi aiki mai girman gaske sannan daga cikin littattafai masu matukar muhimmanci wanda suke kutub ne mu'asira a wannan zamanin akwai littafin malamin malamanmu Fadilatu Dr. Hikmat Bashir Yasin wanda shi kuma aikin da yayi shine ya bibiyi riwayoyi da suka zo na at-tafsir bil ma'thur ya tantance waɗanda suka fi inganci daga ciki ya tattara su a littafi guda a cikin littafinsa da ya sanya masa suna As-Sahih al-Masbut fi at-tafsir bil ma'thur wannan littafi yana da matukar muhimmanci ga wanda yake so ya dogara da irin wannan salo na at-tafsir bil ma'thur ya koma zuwa gare shi a gurguje naga mallan ya matso saboda yanayin lokaci zan tsallaka zuwa ga nau'i na ƙarshe cikin salo na tafsir wanda na san salon at-tafsir bil ra'ayi da kuma at-tafsir al-fiqhi bayani zai zo a cikin wasu faifofi da za a gabatar insha Allah amma akwai salo na ƙarshe wanda shine at-tafsir al-ilmi tafsirin da yake dogaro akan fito da fuskokin ijazul qur'an fuskokin kasancewar alqur'ani littafi ne da yake nuna mu'jiza wannan salo na tafsiri yana daga cikin salo na tafsirin da ma'abuta ilimi na zamani suke sha'awar shi matuƙa saboda tafsiri ne da yake dogaro akan fito da wasu fuskoki da suke nuna ijazul alqur'ani kasancewar shi littafi ne da yazo da wasu abubuwa waɗanda suka shafi halitta suka shafi halittar duniya da halittar dan adam alqur'ani yazo da bayanai waɗanda suke na ban mamaki game da wannan al'amari wanda har yanzu ilimin kimiyya da fasaha wasu daga cikin irin waɗannan bayanan da alqur'ani yazo da su bai iya riskar shi ba to amma alqur'ani littafi ne na shari'a ba littafi bane na technology domin Allah ta'ala ya sokar da shi ne domin ya zama shari'a ga mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin to amma duk da haka yana daga cikin salo da malamai suka bi wurin tafsirin alqur'ani mai girma shine fito da irin waɗannan fuskoki na ijaz da alqur'ani ya kunsa waɗanda suke nuna ainihin cewa alqur'ani littafi ne da yake daga wurin Allah subhanahu wata'ala saboda wannan al'amari da yake ƙara imani musamman ga waɗanda ba musulmai ba yana daga cikin abin da yake jawo su zuwa ga musulunci fito da irin waɗannan fuskoki na ijaz na alqur'ani mai girma to amma sai dai mulahaza anan shine wasu daga cikin masu bin irin wannan salo na tafsir at-tafsir al-ilmi suna zakewa suna wuce gona da iri da yawa wurin kokarin lauya wasu ayoyin alqur'ani domin su tabbatar da irin waɗannan bincike da ake na kimiyya da fasaha wanda kuma asali ba wannan bace manufar saukar da alqur'ani mai girma to inda ake samun matsala shine ita kimiyya da fasaha abu ne da yake baya tsayawa wuri daya yau za a fito da wata nazariya za a fito da wani theory da bincike na ilimi ya isa zuwa gare shi daga baya bayan wasu shekaru sai a fito da wani sabon binciken da zai warware wancan da ya gabata to idan ka zo ka lauya aya alqur'ani da karfi da yaji ka nuna cewa lallai wannan abin da technology ya zo da shi shine abin da wannan ayar take nufi kai tsaye to kaga za ka bude wata kofa ta barna da za ta iya jawo makiya addinin musulunci su karyata alqur'ani mai girma ko kuma su fake da wannan su rika sukar alqur'ani mai girma dan haka yana buƙatar taka tsantsan ba a korewa gaba ɗaya saboda tabbas alqur'ani ya zo da bayanai na ilimi na kimiyya wanda har yanzu binciken dan adam bai iya isa zuwa gare shi ba sannan kuma wasu littattafan wanda ba alqur'ani ba sun zo da irin waɗannan bayanan wanda daga baya za a gano cin karan waɗannan bayanan da kuma bincike na ilimi amma alqur'ani saboda mu'jizar shi ba a taɓa samun wani abu da alqur'ani ya tabbatar da shi da yake dangantaka da kimiyya ko fasaha ba wanda wani bincike na zamani ya zo ya warware shi har yanzu ba a taɓa samun irin wannan ba to amma duk da haka akwai buƙatar taka tsantsan da rashin kutsawa da faɗaɗawa cikin irin wannan nau'i na ainihin tafsiri saboda ba shi bane asalin manufar saukar da alqur'ani shi za a iya daukan shi a matsayin abu da za a iya isti'nasi da shi kawai, za a iya daukan shi a matsayin wata hanya ta da'awa ta kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga addinin musulunci domin a bayyana musu mu'jizar alqur'ani da kuma kasancewar shi littafi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala wanda babu tukka da warwara a cikin sa. Zan dakata anan saboda yanayin yadda lokacin ya kasance, abinda dan na faɗa na daidai a cikin bayanin Allah ta'ala ya amfana da mu da shi na kuskure, kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana ya gafarta mana dukkan abinda na so in ambata yana kunshe a cikin wannan muzakkira ko wannan littafi da yake hannunku, da yawa za a iya komawa zuwa gare shi domin a samu ƙarin bayani akan sauran salo mabambanta na malamai wurin tafsirin alqur'ani mai girma. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allah ya gafartawa Atiku Awwal da dan uwan shi Sa'adu Awwal. Lallai kamar yadda Hausawa suke cewa barewa ba za ta yi gudu danta ya sarsarfa ba, duk wanda ya san Atiku Awwal lokaci yana PRO, in aka zo mambari na ƙasa sai ya yi bayanin daga ranar kaza zuwa ga watan kaza da aka fara yin wa'azin ƙasa a wannan kungiya mai albarka Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna Jibut Najeriya. Wannan wa'azin da za a yi na yau shi ne wa'azi na kaza, kuma ba na mantawa wa'azi na ƙarshe da Atiku Awwal ya jagoranta shi ne wa'azin Zaki Bell. Suna dawowa suka yi accident, Allah ya karbi rayuwar shi. To dan shi kenan, doctor mai digiri hudu, Ahmad Atiku Awwal doctor, Allah ya saka da alkhairi. Kuma mun ji wannan fefa ita ce uwar fefofin da za a gabatar ga baki ɗaya, kuka lura ma ta fefofin yawa gaba ɗaya. To saboda haka aje malamai aje a duba a yi nazari, na san kuma kila ɗan sauran minti biyu da rage ko za a ba mu damar gamsa tambaya ɗaya ban sani ba. To director ya ce ba time, to saboda haka Allah ya saka da alkhairi. Muna fatan alkhairi ga waɗanda suka shirya wannan taro kuma suka ba mu wannan dama, Allah ya dora musu a mizanin su na kyawawan ayyuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Ahmad Atiku Awwal, Allah ya saka da alkhairi.